لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka dan uwa musulmi da muka hadu a wannan wuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan godiya ga Allah madaukaki ina miƙa gaisuwa ta musamman da jinjinawa da girmamawa ga babanmu shugaban wannan al'umma tamu mai albarka mai tarihi mai alfarma Shehu Borno Shehu Abubakar Umar Garbai CFR kuma babba daga cikin jagorori a wannan kasa da muke alfahari da su wajen kira ga zaman lafiya da hadin kan al'umma Allah ya kara maka lafiya Allah kuma ya kara maka karfin zuciya wajen jagorancin al'umma da hakuri da su shugabannin wannan jami'a musamman wanda ya wakilci shugaban jami'a da sauran manya-manyan baki da naji ambaton sunan su nima ina karfafawa akan wannan ambato da musu marhaban dalale muna fata Allah subhanahu wata'ala yadda ya hada mu a wannan wuri cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ya ba mu ikon ba da gudunmuwar da za ta amfani wannan al'umma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an ce in yi magana da barbarci sai ne shawara in yi da fillanci amma daga baya duk dai sai ne tausaya wa kaina ne sai bari in dawo in yi da Hausa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ba na san in ci lokaci mai yawa wajen gabatarwa saboda na san taro irin wannan nan da nan zance sai shiga cikin zance sai kaga an ce maka saura minti kaza to kuma a irin wannan tattaunawa akwai buƙatar a baiwa kowane abu haƙƙinsa amma ba tare da kuma an shiga haƙƙin mutane na lokaci ba takaddar da zan gabatar duk da a rubuce take da larabci kuma na san zance idan za a yi shi da ɗaliban ilimi dama da larabcin ya fi to amma saboda ganin amfanin zai fi isuwa ya fi shiga kai ya fi amfani ya fi zuwa ƙwaƙwalwa da ya kamata idan an yi shi da yaran da sauran waɗanda ma ba ɗaliban ilimin ba za su fahimta mun san ɗaliban ilimi ba sa buƙatar sai an fassara musu larabci to amma muhimmancin saƙon ya isa al'umma ta ji cewa wannan matsalar ta dame mu ta damu malamai ta damu ɗalibai ta damu shugabanni ta damu sarakuna wace matsala ce matsalar fatawa da kuma tasirin da fatawa take da shi a wajen zaman lafiya da kwanciyar hankali bana jin akwai wani mutum ko malami ko ba malami ba wanda zai kokwanta muhimmancin wannan irin matashiya da kuma buƙatar a tattaunata musamman a irin halin da muke ciki musamman kuma a wannan ɓangare namu na Najeriya alhamdulillah kuma alhamdulillah ina taya murna ga dukkan 'yan Najeriya kuma musamman mutanen jihar Borno akan yadda Allah maɗaukaki ya sa muka samu nutsuwa da kwanciyar hankali a waɗannan shekaru da muke ciki wanda a shekarun baya wannan taro ba mai yiwa bane, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa mana. Da kuma kullun dama abinda muke cewa ya jama'a komai fa a hannun Allah yake, neme shi a wurin sa insha Allah, Allah zai bamu da nutsuwa da kwanciyar hankali. Ya Allah muna gode maka, kuma Allah ka ƙara wa jihar Borno da sauran jihohinmu tabbataccen zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kamar da na ambata matashiyar takarda shine al-fatwa shar'iyya wa atharuha fil amni wal istiqrar, fatawa ta shari'a da tasirin da take da shi wajen abin da ya shafi zaman lafiya. Ba zan karanto ta yadda take a larabcinta ba saboda lokaci, amma zan dan gutsiri wani abu daga cikin irin mukaddimar wajen bayani cewa babu mutumin da wannan abu yake boye gare shi cewa ita fatawa wani abu ne mai muhimmanci wajen abin da ya shafi zaman lafiya a kowace irin ƙasa ce ko ta duniya, domin mutane suna da alaƙa ne da malamansu, kowane mutum yana da wani malami da yake masa fatawa. Idan yana so ya yi wani abu, sallah ce, kafin sallah tsarki da sallar da azumi da zakka, malamin unguwarsu, malamin masallacin da yake sallah, da kuma dai malamin da ya yarda da shi, da wanda sauƙin haɗuwa take akwai tsakaninsa da shi, to shi yakan juya zuwa gare shi ya tambaye shi akan abin da zai bauta wa Allah da shi. Haka nan abin da ya shafi matsayin da zai ɗauka wajen mu'amalarsa, saye da sayarwa, auratayya, mu'amala da maƙota da sauransu, duk yakan karkata ne ya tambayi malami, malami dai shi ke sa shi a hanya. Haka nan abin da ya shafi malami mai fatawa shi ne abin koyi a wurin ɗalibinsa, shi zai waiwaya ya ga yadda yake kabbara ya yi, yadda yake ruku'u ya yi, yadda yake karatu ya yi, yadda yake sujada da sauran duk ayyukan sallah. Haka nan sauran mu'amaloli yana koyi da malaminsa. Ashe yake nan kuwa malami mai fatawa yana buƙatar a kintsa shi ya zama zai haifar da ilimi, zai haifar da taƙawa, zai haifar da aiki mai kyau, domin waɗannan abubuwan da su ne ake samun zama lafiya. A ƙana'a da takan samu a zuciyar mutum dangane da ɗaukar wani mataki tana tattare ne da abinda malaminsa ya ɗora shi a kai, musamman in mun kula da yadda Allah ya ɗabi'anci ko ya halicce mu da ɗabi'u daban-daban. Akwai abinda ake ce ma ta'assubi. Ta'assubi shine mutum ya maƙalƙalewa ra'ayin wani ko da bai san dalilinsa ba ya bi shi. Tun da ɗan adam yana da irin wannan ɗabi'a, za a iya ɗora shi akan abin da zai zama mai amfani, za kuma iya ɗora shi akan abin da ba shi da amfani. Tun da ku haka ne, ashe akwai buƙatar lalle a yi magana akan fatawa da tsarinta da ƙa'idojinta. Idan mutum ya lura da halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu da kuma ma duniya baki ɗaya, mun ga irin yadda wasu al'ummomi suka shiga wani yanayi na aƙidu da maganganu da ayyuka waɗanda suka jawo ɓarna a bayan ƙasa, da fashe-fashe da kashe-kashe da sanya bama-bamai da tare hanya da shiga gidan mutane da wuraren ibada a hana mutane zaman lafiya da tada hankali. An cusawa masu irin wannan tunani sha'awar zub da jini da tada hankali a bayan ƙasa, a kashe waɗanda ba su cancanci a kashe ba, a kori mutane daga garuruwansu, a tsoratar da mutane, a fidda su daga kwanciyar hankali, sannan a fidda yara da mata, a kashe musu samari, a bar mata da yara suna yawo a wuraren da ba gidansu ba, wani ya shekara da shekaru ya manta da gidansu. Duk wannan abun me ya jawo, kana bincikawa sai ka ga wata fatawa ce, wani mutum yana can a boye a wani wuri, sunansa Abu Fulan ko Abu Fulan, ya rubuta fatawa ya aiko ta ko a rubuce ko ta internet ko ta hanya dai da ya san zai iya isar da saƙo wanda zai baiwa wasu waɗanda suke saurarensa suka mai da shi abinda suka mai da shi shi kuma ya ɗauki matakin ya ɗora su akan wannan tafarki na hana mutane zaman lafiya da wannan aiki an ɗauki rayukan musulmi gaba ɗaya an miƙa su zuwa ga abokan gaba ko da tsari ko ba da nufi ba ma'ana muna kallo abubuwa suka gagare mu mutum ga gonarsa a bayan gari ba zai iya zuwa ba shekara da shekaru bai yi noma ba kasuwanci ya tsaya musulunci ya koma abin tuhuma daga kaga musulmi sai a ce masa ɗan tashin hankali ana tsoron zai sa bom ko zai kaza ko zai kaza duk waɗannan abubuwa kamar da na ambata tunda asalinsu ana samu su ne daga irin waɗannan fatawoyi to lalle kuwa ashe wajibi ne a ga yadda za a samar da masu fatawa su zama malamai haƙiƙatan masu fatawa su zama masu hankali haƙiƙatan masu fatawa su zama mutane ne waɗanda suke da saiti wajen tunaninsu fatawa daban ilimi daban wa'azi daban ba kowanne malami ne ya iya fatawa ba ba kowanne mai wa'azi ne ya iya fatawa ba mai wa'azi malamai suna cewa akwai bambanci dama tsakanin aikin tablighi da kuma aikin fatawa aikin tablighi shine isar da sako wajibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya dora al'umma akai duk wanda aka gayyace shi wani taro ko wani wa'azi ko ilmantarwa zai iya tsara kamar yadda irin wannan yanzu kun ga gayyata ta akai zamanai na tsara abin da zan faɗa wannan zai iya zama mai sauki a gun mutane da yawa amma mai fatawa shi daban yake sai fa idan shi ma ba shi fatawar ake ya je ya duba ya kintsa ya zo ya faɗa amma in zama zai yi a ce meye hukuncin kaza take ya buɗe bakinsa ya faɗi kaza to dole ne wannan yana buƙatar a mai da hankali kuma ya fi kowanne abu hatsari ya buɗe bakinsa ya ce abu kaza haram ya buɗe bakinsa ya ce abu kaza halal to wannan ba kowanne malami ke yi ba ba kuma kowanne mai wa'azi ke ba yana buƙatar a shirya mutum a kintsa shi a yi masa training a sa shi a gaba zama malamai ne suka koya masa ba da kansa ya lalubi internet ya ɗauko zancen wane da zancen wane ya rena malamai ya faɗi cewa abu kaza shine abin da za a yi aiki da shi ba wannan a dunƙule kamar mashiga kenan na wannan zance na kasa zancen zuwa da muqaddima da ɗan kuma tamhidi da yake bayanin me ake nufi da kalmomin da suka zo a cikin wannan matashiya ta'arifi definition kenan na abin da ya shafi fatawa da al'am da kuma al-istiqrar na ɗan tattauna su sai mabhafi na farko magana akan matsayin ita fatawa da kuma tsoratarwa akan gaggawa a cikin fatawa wannan shi mabhafi na farko na biyu zai magana akan alaƙar karkacewa idan mutum ya zama karkatacce ne a tunaninsa karkatacce ne a iliminsa to kuma ya bada fatawa to irin alaƙar da wannan irin karkatacciyar fatawa take da shi wajen hana zaman lafiya da kuma lalata zamantakewar al'umma mataki na uku ko mabhasi na uku shine sabubban da suke samar da wannan fitina dan me ake samun waɗanda ba su kai yin fatawar ba suke yi kuma dan me ake samun wannan irin abubuwa na samar da rashin zaman lafiya a cikin wannan wato dai bayani na al-asbab sai a ƙarshe na ba da shawarwari yadda za a samu wato solution hanyoyin da za a fita daga irin waɗannan miyagun halaye zan tsallake abin da ya shafi ta'arifi ba sai mun tsaya akan maganar me ake nufi da fatawa duk abin ne mai magana na farko zan ɗan kalli abin ko da dai a taƙaice ne na san duk waɗanda za su ba da takarda akan wannan to duk za su tattauna wannan abin da ya shafi me ake nufi fatawa a lugar larabci me ake nufi kuma da fatawa a harshen malamai a yaren malamai a istilahi zan tsaya akan ta'arifin istilahi kawai zan yi magana akan sa ba sai ni magana akan lugar larabci ba ita fatawa malamai suna cewa an yi mata ta'arifi wato an yi bayanin ma'anarta ta fuskoki daban-daban gurgudan mazhabobi gurgudan fahimta daban ta malamai wasu sukan ce abinda ake nufi da fatawa shine al-ikhbaru bi hukmillahi ta'ala an mas'alatin diniyatin bi muqtadal adillati shar'iyya liman sa'ala anhu fi amrin nazilin ala jihatil umumi wash shumuli la ala wajhil ilzam. Wannan mai dan tsawo ne a cikin bayanin da wasu malamai suka yi kamar yadda yazo a cikin maraji din da na ambata sunayen su a ƙasa, cewa abinda ake nufi da fatawa ba da labari ne na hukuncin Allah, hukuncin shari'a akan wata mas'ala ta addini. Dan haka kaga tambaya akan mas'alar duniya to ba fatawa ba ce. In ka tambayi mutum ya sunan gwamnan garinku, wannan ba sunanta fatawa ba a shar'ance. Amma in ka tambaye shi sunonin alwala nawa ne, to wannan fatawa ce. Gwargwadon dalilai na shari'a kaga kenan ba da ka ba. Dalilin shari'a da shi ake fatawa, mutum shi kadai ba zai kunshi tunani ya fesa wa mutane cewa abu kaza halal ne, abu kaza haram ba. A'a, dole fatawa tana tafiya ne da dalili na shari'a a cikin ko dangane da abin da wani ya tambaya a wata mas'ala da ko nazila ce. Me da malamai suke kiran nazila shine sabon abu da da ba a san shi ba, ko kuma dai mai tambayar alal aqalla a lokacin da yake tambayar shi dai bai sani ba. Nazila wani abu ne nisbi, yawa dangane da al'umma al'umma, wani abun akwai shi a wannan al'ummar babu a wani. Sabun abubuwa fararru da za su zo suna buƙatar a bada fatawa a kansu, ana ce musu annawazi. Dangane da mutum kuma shi kadai individual, akwai mas'alar da koda da daddiya ce sananniya a cikin littattafai tuntuni, akwai ayoyi ma da hadisai, to shi bai sani ba tunda ba mai karatu bane, to wannan shi ma zai fatawa, kuma za a bashi amsa akan abu. To wannan ya zama fatawa ce, ko in ce amsar da aka bashi ala jihatil umumi wash shumuli, wanda ba shi kadai aka baiwa ba, wanda ba shi ba ma zai amfani da ita, ma'ana kuma ba tare da ilzami ba, ba kamar hukuncin alkali ba. Duk a cikin littattafan usulul fiqhi suna bayani dama bambanci tsakanin fatawa da hukuncin alkali. Fatawa bayani ne, fitar da magana ne, da bayyana da kuma shiryarwa da faɗin hukunci cewa abu kaza haram ne ko abu kaza halal, ba tare da lazimta wa mutum da tilasta masa ya bi ba. Amma alƙalanci, hukuncin alƙali a kotu, shi hukuncinsa akwai bayanin hukuncin Allah, sannan kuma akwai bin doka da za a ce to dole wannan matsalar wane ne mai gaskiya, wannan matsalar wane shi ne mai laifi, kuma ga hukuncin da za a yi masa. Mai fatawa ba hukunci yake ba, mai fatawa yana bayani ne don jama'a su san hukuncin Allah akan abu. Al-Qurrafi a cikin Al-Furuq yana cewa fatawa ita ce ikhbar anillahi ta'ala fi ilzamin aw ibahati, shi ma dai kamar wannan, ba da labari ne akan hukuncin Allah da ilzami ko iba abinan fi gairi ilzamin aw ibahati, ba tare da tilastawa ba, amma dai bayanin halaccin kaza ko rashin halaccin kaza. Wani kuma ya ce al-ikhbaru bil hukmi min gairi ilzami, kamar da yake a cikin hashir jam'il jawami' ibn al-bunani al-maliki. Maganganun dai malamai nan zan bar su dangane da abin da ake nufi fatawa. In ka dauki a matsayinka na dalibin ilimi dai cewa fatawa ita ce bayanin hukuncin Allah ba tare da an tilasta wa mutum bi ba, amma fa ka fahimta tilasta wanda ake nufi kamar ta alkali, amma in dai abu yana tafe da dalilin sa, to ai shari'a ce da man an bayyana maka, to wajibi ne kuma kai aiki da wannan fatawa gurgudan abin da ya bayyana gare ka na dalili. Sannan me ake nufi da zaman lafiya da istiqrari? Zaman lafiya ba na jin muna buƙatar ma sun yi magana akan me ake nufi da zaman lafiya. Kowa anan ya san ma'anar zaman lafiya, musamman wanda ya taɓa rasa zaman lafiya ya fi kowa fahimtar zaman lafiya. Natsuwa da kwanciyar hankali da kuma rashin jin tsoro a zuciya dangane da wani abu da zai zo nan gaba, kamar da Al-Jurjani ke cewa adamu tawaqqu'i makruhin fi zamanil ati, rashin tsammanin zuwan wani mummunan abu a zamanin da zai zo nan gaba, ma'ana rashin firgita da razani akan cewa ko samun ittirabi a zuci ka riƙa jin tsoron da fargaba cewa wani abu zai zo maka nan gaba. Wannan shine zaman lafiya, wannan shi ma in kyale shi dangane da abin da ya shafi bayaninsa a istilahi. Sai ta ɓangaren bayanin, wasu malamai suna cewa shi zaman lafiya akan iya ba da bayanin ma'anarsa lura da maqasidish shari'a da kuma ad-daruriyatul khams. Suna cewa shine al-halul lati yakunu fiha al-insanu mutma'innan fi nafsihi mustaqirran fi watani saliman min kulli ma yantaqibu ko yantaqisu dinahu aw aqlahu aw 'irdahu aw malahu, wa ya'ni bidhalik anna al-amna innama yatahaqqaqu bi tahaqquqi hifzi ad-daruriyyati al-khams al-muttafaq ala wujubi hifziha. Ma'ana abubuwan nan da wajibi ne a shar'ance malamai sun ittifaki akan tilas a tsare su, kiyaye addini, kiyaye hankali, kiyaye mutunci, kiyaye dukiya da sauran abubuwan nan, to duk halin da zai sa waɗannan abubuwan su zama an kiyaye su, an kula da su, an lura da addinin mutane, an tsare aqidu, duk wata aqida da za ta kawo tashin hankali al'umma ta haɗu ta yaƙi wannan aqida. A daina barin wani mai aqida ta tashin hankali lamarinsa ya zo ana kallonsa ana kauda ido, tun yana ɗan ƙanƙani daga shi sai shi kaɗai ya ja mutum ɗaya su zama su biyu, ya ja na uku su zama uku, a hankali su samu masallaci su sai tsara a kansa, su fi ƙarfin unguwa, su fi ƙarfin rabin gari, su mamaye gari. To lalle al'umma ta yi sakaci tun farko a riƙa kiyaye addini wajen bincikar aqidu munana inda suke tasowa, a fara maganinsu tun kafin mai magana a kansu ya kai ga matsayin da zai ce zai fatawa a matsayin al'ummar musulmi gaba ɗaya duniya ya ce wajibi a saurare shi. Sannan a kiyaye dukiyoyin mutane, a kiyaye kuma mutuncinsu, duk abin da zai sa mutuncin mutane ya lalace to a yaƙe shi. A kiyaye kuma har yanzu nasl wato zurriya, a kula da maganar haihuwa da rayuwa, da yadda dai al'umma duk za ta zama a matsayin cikin kwanciyar hankali da natsuwa ta dukkan waɗannan fuskoki. Wasu malaman sun fassara natsuwa da zaman lafiya ta wannan mahangar. Ibn Ashur yana cewa zaman lafiya shine halatu itminanin nafsi wa rahatil bali, halin natsuwar rai da kuma kwanciyar hankali, wantifa'il khawfi min kulli ma yukhafu minhu, da kuma cewa babu tsoro daga duk abin da ake tsorata, duk abin da ke kawo razani da firgici ya zama an neme shi an rasa, to wannan shine zaman lafiya. Wa huwa yajma'u jami'al ahwali as-salihati lil insan, wannan ya shafi kuma komai halin mutum, sihha wato zaman lafiyarsa ta ɓangaren jikinsa, ya shafi arzikinsa kamar da dai muka ambata. Shi yasa malamai suke cewa addu'ar da Annabi Ibrahim yayi, rabbi ij'al hadha baladan amina, ko rabbi ij'al hadha albalada amina, kamar da yake suka ce innahu jama'a fi hadhihi aljumla jami'a ma yutlabu li khairi albalad, duk abin da ake nema na zaman lafiyar gari to Annabi Ibrahim shi yake nufi a wannan aya, rabbi ij'al hadha albalada amina, amina min jami'i nawahi, ta kowace fuska. Zaman lafiya ta natsuwar zuci, zaman lafiya a dukiyance, zaman lafiya a kasuwanci, zaman lafiya a dukkan abin da ake bukata. Haka istikrari shi ma kwanciyar hankali dai take nufi. A zamanin yanzu zan tsallake wannan gefe, idan ka ji ana zancen al'amnu wal istikrar, zaman lafiya ko security da stability, usually abin da ake magana a kansa shine zaman lafiyar al'ummomi baki daya. Shi yasa zaka ji ana maganar al'amnu fikri zaman lafiya ta bangaren tunani wannan dai lafuzza ne na zamani da ake amfani da su yana nufin ideology yana nufin aqida wannan alfikr a samu zaman lafiya ta bangaren aqida kamar da nayi ishara ta zu idan mutane suka zauna musamman matsalar da muke ciki yanzu karkashin abin da ake kira democracy democracy da sunan freedom freedom of expression freedom of religion mutum ya choosing abin da yake dama ya bautawa wannan abin agun dan adam ta bangaren masu magana akan huquq ko rights suna ga daidai ne to amma a musulunci wannan ba daidai bane musulunci ba daidai dole a samu raqaba shugabannin al'umma ya zama sun zuba ido duk wanda aqidarsa ba ta daidai da musulunci na haƙiƙa musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma musamman yana da wata karkata zuwa ga dora mutane akan daukar mataki akan wanda ya saba musu ko kisa ko wata gaba da za ta raba kan al'umma to lalle ya zama al'umma tana da hannu wajen dakile irin wannan tunani wannan shi zai haifar da al'amrul fikri akwai al'amr da zaka ji ana fadi al'amrul duwali al'amrul ijtimai al'amrul ghidai al'amrul qaumi da makamantan su duka dai musalahat din nan da ake ambata suna nan da dama kaji har an ce mun minti 15 in kana duba kundi-kundi na malamai da suke magana dai akan harkar zaman lafiya suna ishara zuwa ga dukkan waɗannan abubuwa to ya jama'a mu sani daga cikin manya-manyan abubuwan da akan yi amfani da su wajen samar da rashin zaman lafiya lalle fatawa tana ciki mutum yana zaune a turo masa takarda ta fatawa ya zauna a shi kadai a daki ya ce Allah ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba tare da kallon abin da zai je ya dawo ba wannan hakika yana cikin abubuwa masu hadari shi yasa har muka samu kanmu a irin wannan yanayi dangane da abin da ya shafi zama da waɗanda ba musulmi ba zama da mu kanmu zama da wanda ya saba maka a aqida koda musulmi ne wannan aqida sa kaza wannan ma aqida sa kaza dole ne sai an samu tsari da za a dora mutane akan yadda za su yi mu'amala da juna in sun saba muna buƙatar wannan a tsakanin malamai ana buƙatar sa a tsakanin ɗaliban ilimi ana buƙatar sa tsakanin mazauna gari duk ana buƙatar sa in ka saba mun a fahimta in na saba maka a fahimta ya zan zauna da kai waɗannan abubuwan tilas ne malamai su sake duba su fatawa tana da matsayi a musulunci Allah madaukaki yayi zancanta da kansa a cikin alqur'ani wayastaftunaka fil nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wama yutla alaykum fil kitabi fil yataman nas fil yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna har zuwa karshen aya Allah madaukaki kuma har yanzu yana cewa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala yayi amfani dai da lafazin al-itta ko istifta'i ashe fatawa tana da asali kuma Allah madaukaki yayi fatawa yawa qulillahu yuftiku kace Allah yana muku fatawa ma'ana yana baku bayanin hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mufti na farko in an ce mufti karka fassara muftin alkali dake kotun sa ina zancan al-awwal man qama bi mas'uliyati al-ifta'i shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan zo gida ayi masa fatawa akai masa akan masa fatawa yana kan munbari akan masa fatawa a masallaci akan masa fatawa a wurare da yawa to kuma yana bayarwa Hindu binti Utba ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mijinta Abu Sufyan ba shi da sakin hannu shin ta iya dauka daga dukiyarsa da zai ishe ta ita da ƴaƴanta annabi sallallahu alaihi wasallam me yace mata yace eh zaki iya yi bil ma'rufi yawa ku dau abinda yake yafiki bil ma'rufi wannan me yace fatawa ce don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa wannan misali ne guda daya sannan musani fatawa shi ko in ce shi mai fatawa yana tsayawa ne matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba annabi bane amma magajin annabi
don haka aikin da yake yi aiki ne na waɗanda suke magada annabawa, don haka dole ya zama cewa yana bin ka'idoji kuma yana cikin abin da zai zo za a bayyana muku insha Allah ta'ala a cikin makaloli da za su zo dangane da ka'idoji da tsare-tsare da sharuɗan da wajibi a same su dangane da mai fatawa. Malam Ibn al-Qayyim Ash-Shatibi kai al-Imam Ash-Shatibi yana cewa al-mufti qa'imun fil ummati maqaman nabiy sallallahu alaihi wasallam, shi mai fatawa a cikin al'umma to yana tsayawa ne a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ya kawo dalilai da yawa akan haka da gaske fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrifu dinaran wala dirhaman wa innama warrafu al-ilm. Yawa, malamai magadan annabawa ne, annabawa kuma ba su bar dukiya ba ko dinare ko azurfa, abinda suka bari shine ilimi. Don haka duk mai fatawa ya sani shi na'ibi ne a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sako, dole ya ji tsoron Allah yayi abinda yake shine daidai. Har yanzu mai fatawa yana sa hannu ne a madadin Ubangiji, idan mutum ya ce abu kaza halal ne, kamar fa ya ce ne ya jama'a ku saurara, ya dauko takarda ya karanta wa mutane, ni wani dan wane na shaida muku cewa haka abun yake a gun Allah, Allah ya yadda abu kaza haram ne, Allah ya yadda abu kaza halal ne, gashi ya ce in gaya muku. To duk mutumin da ya fatawa ya rika auna kansa a irin wannan matsayin, Allah madaukaki zai tambaye shi, domin Allah madaukaki ya sanya mana ka'idoji ya hana mu fadi abin da bai samu ba. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun. Yawa, kada ya zama kun fadi wata magana ga abin da harsunanku suke siffantawa, ku fadi ƙarya ku ce wannan abun halal ne wannan abun haram ne, litaftaru ala Allah alkadhib, ku kirkiri ƙarya ku dangana wa Allah, yana cikin babban laifin da mutum zai yi a duniya. Allah bai ce abu kaza halal bane kai ka ce halal, Allah bai ce abu kaza haram ba kai ka ce haram. In kun lura a cikin alqur'ani daga cikin manya-manyan abubuwan da Allah ke tsoratar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansu ba irin abu biyu, da shirka ya san ba zai yi ba, da kuma at-taqawwulu ala Allah. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليهبطن عملك. يفدي يي مغانا يي مخاطبه da shi shi kadai. ولقد اوحي اليك بيشي اليكم با kai da sahabbanka ba, a'a da shi yay magana cewa inda zaka yi shirka duk ayyukanka sun baci. Haka nan dangane da abin da ya shafi at-taqawul asuratu al-haqqa ƙarshenta mai Allah madauke ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, kun gani yana ishara kuma zuwa ga shi mamaki da siga duk da gaibi ne da mufradi. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. كون ga shi ma wannan bangaren me bangaren fadin abinda Allah bai ce ba a ce ya ce, don haka waɗannan manya-manyan laifuka ne mutun yayi shirka da Allah ko kuma yawa Allah ƙarya ya fadi hukuncin da Allah bai fadi ba ya ce Allah ya ce. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. وانا دغ ايوي نان دايوا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. اغني ليضل الناس بغير علم متين يكن يي ايرن wannan dan ya batar da mutane kuma ya ce mishi bi ghairi ilm. aha, inna allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari dangane da cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama shine za a samu mutane jahilci zai musu yawa
ilimi zai karanta kamar yadda ya zo a hadithin Shaqiq da ya ruwaito daga Abdullah ibn Mas'ud da kuma Abu Musa al-Ash'ari al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 762 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna bayna yadayi sa'a la ayyaman kafin tashin alkiyama akwai wasu kwanaki yanzilu fiha al-jahlu jahilci zai sauka zahilci zai sauka cikin mutane wayurfa'u fiha al-ilm za a dauke ilimi akwai bambanci tsakanin ilimi da haddace haddace a zamanin yanzu gashi nan muna da haddace haddace da yawa zaka ga mutun ya haddace alqur'ani zaka ga mutun ya haddace sahih al-bukhari ma ya haddace littattafai da maganganu da yawa amma in yana magana kuma ba zaka ga ilimi ba zaka ilimi daban haddace haddace daban yanzu muna da wasa'il da dama da muke da hanyoyin yada karatu da daukar karatu da meye wani yanzu duk zancan da na fada din nan yanzu ba wani abu sabo a gunsa ko ba haka bane amma in muka zo aiki in an zo tasarrufi sai ka nemi ilimin ka rasa sai mu manta nasoshin da muka haddace in muka tashi aiki sai mu aje nasoshin sai zama infialat dinmu da su muke yin aiki kuma duk wannan yana daga cikin fassarar wannan hadisi gaskiya lokacin na ga ya tafi kuma ban ko rabin inda na so in je dangane da abin da ya shafi manya-manyan waɗannan matsaloli ba bari in tsallake in je zuwa ga sabubba sabubban da suke jawo a samu irin waɗannan fatawoyi waɗanda ba su da linzami wanda za su iya kai ga rashin zaman lafiya na farko akwai jahilci da kuma rashin karatun hakikatan dole ne sai an koma an gyara an yi karatu ba iya haddace abu ba haddace ta hadu da fahimta wannan shine hakikanin karatu abu na biyu galibi masu fatawa ba sa riskar hadarin abin da suke fadi yayin da mutum ya zauna daga shi sai dalibansa a masallaci bai san cewa zancen zai iya komawa cikin gida daga cikin gida yayi na so ya fito unguwa har kuma ya zama ya fantsama a cikin al'umma ba musamman yanzu da mutum daga shi sai dalibansa kuma an kawo wannan ga kamarori ga social media kowa yana da wayarsa daga ya sa waya za a yi masa me za a yi masa live yana murna shi ya kai matsayin yana karantarwa shi ma ana sa masa live baya tunanin hadarin da zai iya biyo bayan din me yake fadi wannan abin yana da hadarin a kalle shi wasu malamai a da tsoro suke komai suka fada ma a yada za su sai su ba su isa ba kamar da zamu zo mu ji abu da sababi na biyu hubbu shuhrati akwai son bayyana daga cikin mutane ko daliban ilimi akwai wanda suke so su ma a san su wannan gaggawar ta kan sa mutum ya fantsama ya fadi abubuwa kamar da ake cewa khalif tu'raf in ya sabawa manya yana yin haka ne dan a san shi sai ya dubi manyan malamai ya rika zagin su yana cin mutuncin su sai a ce ai da bai isa ya fada ba da bai fada ba to shikenan sai ga shi ma hankalin mutane yana koma zuwa gare shi kokarin yardar da mutane ya sa mutane su yarda da shi ane masa kabbara da makamancin waɗannan abubuwa al-Khatib al-Baghdadi yana da maganganu masu tsada da nake jan hankalin dan Allah daliban ilimi su dauki littafin al-Faqih wal-Mutafaqqih su karance shi in ba karance duka ba tafi karshen sa babobin sa na karshe da ya magana akan fatawa manya-manyan maganganu gwalagwalai masu muhimmanci bayan ya kawo hadisai da suke tsoratarwa akan abin da ya shafi fatawa sai yake cewa qultu ku saurari maganar sa yana cewa yambagi li imamil muslimin ya kamata ga shugaban musulmi an ya tasaffaha ahwalal mufti ya zama yana bibiyar halayen masu fatawa to kun ji shugaban musulmi ya rika bibiyar halin masu fatawa faman kana yasluhu lil fatwa duk wanda ya dace yayi fatawa aqarrahu alaiha sai a tabbatar da shi a ce to wannan ya cancanta wa man lam yakun min ahliha
wanda ko baya cikin ma'abuta fatawa mana'ahu minha daka ashe fatawa ba magana ce ta kai da magoya bayanka kai da masallacinka ba wanda ya isa ba nayi magana kwanan nan a lokacin tafsiri nake wani tambihi cewa mu a Najeriya Allah ya mana baiwar da duk duniya ba inda zaka same ta a wani wuri damar mu fito mu ga yawa mutane din nan kowa da shi da magoya bansa kowa da masallacin sa ka bude baki kai ta hukunci akan mutane duk duniya in ba irin kasan nan ba yanzu ba inda zaka samu kai wannan dole ne mu aje wannan yancin kada ya bamu damar da kowa kawai mu zage shi a zage shugabanni a zage malamai a zage kowa kawai kace ai kai ra'ayinka ne ba wanda ya isa da kai akwai karfi kuma wannan yana da cikin abubuwan da malamai za su zo su tattauna ko da bayan magana ta dangane da samar da yadda za a rika yin fatawa ta bai daya malamai na hakika su zama suna zaune su za su rika yin hukunci akan al'amura ba kowanne mutum kawai ya bude baki ya jefa mutane cikin tashin hankali ba har yake cewa duk mutum da ya fito a tambayi malamai yan uwansa ya kuka san wani ba sai na karanta mana larabcin ba su za su bada fatawa akan wane ya cancanta wane bai cancanta ba daga nan ya kawo mana tarihin magabata irin su Malik ibn Anas rahimahullah imamuna Malik kafin shi ya kawo da isnadin sa daga Abdullahi ibn Ibrahim ibn Umar ibn Abi Yazid as-San'ani ana bi yana cewa kana yasihu as-sa'ihu fil hajj akan tura mai shela yayi shela a cikin aikin haji la yuftin nasa illa ata ibn abi rabah lokacin tabi'i ata ibn abi rabah haka za a yi shela a cikin kasuwa banda wane kada kowa ya fatawa ashe shugaba yana da yancin ma da zai wannan shugaban musulmi ashe wane shine kawai zai fatawa in an yi haka karka zo kawo wani maganganun demokradiya kace ni ma ina da yanci kamata yayi kai dalili na shari'a imamul muslimin yana da dama da ya ce wane ku hana shi fatawa daga yau kar a sake jinsa in yayi wannan ba laifi ya saba wa shari'a ba muddin ne kuma bisa adalci da ilimi akai wannan din al-imam malik yana cewa ma aftaitu hatta shahida li 70 min ahli bidhalika ko min akai 70 anni ahlul lidhalika imam malik yana cewa ban taba fatawa ba sai da aka samu malamai mutum 70 suka yi fatawar cewa anni ahlun lidhalika cewa ni na cancanta to imam malik fa kenan kai yanzu dan Allah ko a unguwarku a masallacin da kake sallah mutum nawa ne su yadda suka yadda kai din ma ka cancanta a cikin magoya bayanka ma akwai wanda ba su yadda da kai ba ballantana malamai a ce sun amince menene ke jawo waɗannan abubuwa kamar da na ambata bayan tasirin wannan fatawa dangane da zaman lafiya na farko tana fitowa ne da sibga ta addini fatawa in ta zo da sibga ta da sura ta addini to tana ana shan wahala kafin ai maganinta saboda wani yana ganin tunda lamari ne na addini to komai aka faɗa kamar fa Allah ne ya faɗa sannan fatawa tana da wahalar a dawo a ce an janye ta mutum ya bada fatawa da wahala ya dawo ya ce ya jama'a abin nan da na gaya muku to kuskure ne sai mai matukar tsoron Allah shine zai maka wannan sannan irin halin da muka shiga yanzu dole ne mu samar da wannan irin hai'a da ƙarfi da zai sa mana tsari akan wane ne zai fatawa waye ba zai ba saboda sauƙin yadda yaduwar abubuwan nan suke kamar da na ambata mutum haka kawai zai zauna daga masallacinsa in ka duba ma aka ɗauke kyamarar da za a jiyo da ita za ga mutum hudu uku a gabansa shikenan amma kuma yana magana akan al'amuran da suka shafi duniya baki ɗaya ya kafirta wani babba ya kafirta shugaban ƙasa ya kafirta gwamna ya kafirta waye ya ce wane dan bid'a ne wane kar a sake sauraronsa wane kaza kuma duk mutum uku ne fa kawai a gabansa amma an yada maganar ta tafi duniya yace a fito zanga-zanga yace a fita titi yace a je a kona wuri kaza yace ai kaza amma shi kansa a garin su ba a san shi ba saboda me an samu damar waɗannan abubuwan ana yada su ba tare da kulawa ba. Babu raqaba, ma'ana babu abinda ya shafi bibiya da bincike da sa doka akan me malamai suke yi, wannan yana cikin shi ma sababi. Sannan kuma ga al-infitahul alami, mun samu kanmu kowa zai iya shiga internet ya bude kowanne website ya shiga. A jami'a mukan ga dalibin ilimi ne na masters zai yi bincike, shi fa masters ya gama degree, amma in ya tashi sai je ya kwaso kwashe-kwashe na wasu aqidu miyagu duk ya zo a matsayin ra'ayinsa ne, sai an duba sai a ce wannan a website wuri kaza ka dauko, baka gane bane na yan aqida kaza ne, sai ce ai shi bai sani ba. To wannan mai masters ne fa, mun samu wannan a jami'a daiwa. Saboda internet yanzu kada ka bari ya zama maka source na ilimi, source ne na kusanto da information, amma sai ka tace. To in baka da rariyar da zaka yi wannan tacewa, to lalle zaka batar da al'umma. Ba zai yiwu ba fa ka zama malami in ba zama gai gaban malamai ka zama malami ba. Haka kawai ka zo ka lalubo daga can, ka lalubo daga nan, ka hada ka hada ka fitar, to lalle zaka fitar da kuskure, kuma zaka sa mutane cikin damuwa da tashin hankali. Rikice-rikice da yawan musu da jidali akan al'amuran da basu kai sun kawo ba. Muna da manya-manyan abubuwa da suka damu al'umma, amma sai kaga akan wani dan karamin lamari an yi wata guda a social media ba abin da ake tattaunawa sai shi wannan. Duk abubuwan da kuma suka fi shi muhimmanci mun manta da su. An yi watsa, an samu kuma wato wani babban gibi da fadin huwa tsakanin malamai magada annabawa na hakika da daliban ilimi. Daliban ilimi kowa so yake, kamar da ake cewa bai tafasa ba zai kone. Shi yana ganin shi ma yanzu yake a ce shine sheikh wane, shine sheikh wane. Ya rabu da sauran malamai, baya zuwa ya dauki ilimi a gunsu. Wannan shi ma babban sababi ne. Sannan watsi da mas'alar fiqhu. Wani ya dauka idan ya haddace Al-Qur'ani ya haddace hadisi, bai san usulul fiqh ba, bai san qawa'id fiqhiyya ba, bai san maqasidi shari'a ba, haka kawai kuma yana tsammanin zai zama malami. Ba zai yiwu ba. Dole sai ka kalli mahangar yadda malamai suke hangar abubuwa. Har yanzu kamar da wasu malaman suka ambata aqidar cewa mutum sai yayi watsi da al-madhahibul arba'a, gani yake madhahibul arba'a dinnan ma duk bid'a ne. Wannan kuskure ne. Babu wani malami maqbulul qawli da aka san shi a cikin malamai sai ya fashe ka same shi ko yana wannan mazhaba ko yana wannan mazhaba. Su Ibn Taymiyyah me hanbali ne, ra'ayoyi irin nasu Ibn Hazm da sauransu da mutum zai je ya karanto da zafi da kaushi, dama malamai suna gaya wa mutum ai ya kula da irin waɗannan in zai dauka karatu. Daka dole ne sai ya zama a gun malamai ka san littattafan, a gun malamai ka san me zaka karanta, a gun malamai ka san ya zaka yi sifting, ka iya bambancewa kai can ka daidai rairaya na akan abin da zaka dauka. Sannan fatawa karkatacciya har yanzu tana rage alaka tsakanin daliban ilimi da junansu, tana kuma wato sanya ya zama an samu babban sababin rashin zama lafiya tsakanin shugabanni masu shugabanci, zan iya cewa a siyasance kenan da sauransu, da kuma malamai, har ya zama an sanya harkar addini a cikin kafas na ittihami, a riƙa tuhumar harkar addini. Saboda me malaman addini ba su yi tasarrufin da ya dace ba akan mas'alolin da suka shafi zaman lafiya. Sannan abin da ya shafi tashaddudi da tsanani da rashin haƙuri, duk waɗannan abubuwan suna buƙatar maganinsu. Daga cikin abubuwan, to maladi ya tsaya a bayana, yana ta so in tsaya. Na? To kun ji in zan yi da kanu zai za ƙara mun. To ba laifi insha Allah. Daga cikin abin da yake wajibi mu ja hankali a kansa akwai abin da ya shafi wato yin gaggawa a fatawa. Dole ne ɗaliban ilimi mu kaucewa gaggawa ɗin,
da kuma ka samu in mutum malami ne akwai mas'alar da a cikin kasar da yake siffar halin kasarsa daban siffar halin wata kasar daban to sai ba da fatawar da ko masu son sa za su lazimta a kasar da suke ko da malamin da ya ba da fatawar bai san halin kasar ba shi ma dole za a dauki aiki da waccan fatawar tasa wannan shi ma yana cikin sabubban da suka ja mana waɗannan irin matsaloli ya kamata ya zama lokacin da mutum zai ba da fatawa ya zama ilimin sa da fahimtar sa dangane da wazi'i da halin da al'umma take ciki yana da kyau sosai an suranta masa in daga nesa za a yi masa fatawa to masu adalci su suranta masa cewa akarmaka Allahu mu a kasar mu da kaza da kaza da kaza da adalci ya fahimci abin sosai shi kuma in zai adalci lokacin da zai fara magana sai ce in dai abinda kuka fada kamar yadda kuka fada ne to kaza da kaza in kuma ba haka bane to a sake suranta shi daga cikin abubuwan na ambaci hubbush shuhra da sauransu da jahilci da dawabit na shari'a da falsafa da rabuwa da maganganun malamai da nisa da tawili akan al'amura da rashin kula da maqasidi shari'a na ambace shi wannan da kuma shiddar zahiriya shi ma wannan na dan ishara zuwa gare shi wasu sun dauka zaman ka malamin sunna shine kace ba ruwanka da duk wani ra'ayi na malaman fiqhu ba ruwanka da ahlari ba ruwanka da risala da iziya wannan duk kuskure ne waɗannan littafai ba san zuciya aka cusa a cikin su ba kokarin fahimtar da kai hadisan ne kokarin fahimtar da kai ayoyin amma an cire ayoyin da hadisan aka kawo maka yadda tunda dama na masu fara neman ilimi ne sai aka aje maka wannan ka fara koyon tsarki da alwala da su amma akai tawassu'i aka je sama to duk waɗannan ana bukata in dai da ilimi to an san kowane littafi inda za a ajiye shi ba tilasta maka ake cewa dole ne sai ka bi littafan fiqhu ba a'a a harkar hukunci a musulunci dalili ake bi to amma ta yaya zaka kai ga fahimtar dalilin sai ka fara daga ƙasa ka fahimci abubuwa daga cikin manyan matsaloli rashin iya magana da mutane gurgurdan hankalinsu Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna mutum ba zai zama yana magana da mutane da zancen da hankulansu ba za su iya dauka ba matsaloli masu zurfi kamar yadda naji liman ya fada duk da ba a fassara mun ba na dan hararori a cikin a dan kankanin barbarci na hararo abin da ya ambata duk da ban iya ba amma dai naji ya fadi wannan magana mai muhimmanci cewa kada ya zama mutum ana kutsawa da shi cikin abin da yafi karfin hankalinsa sannan mu sani ya jama'a akwai alkaluma da aka saye su dan su kawo mana fitina a cikin mu to mu kiyaye su akwai masu yakar addinin musulunci ta fuskoki da yawa suna shigowa rigar ilimi bayan ba masu ilimin bane su kawo tattaunawa akan matsalolin da ba su aka kintsawa tattaunawa ba kawai dan su dauke hankalin mutane shawarwari zance na karshe yau karka cewa a bangaren fatawa hakika yana cikin manyan sabubba na hana zaman lafiya kuma wajen maganinsa da daukar mataki yana bukatar na farko tsoron Allah don Allah daliban ilimi da malamai muji tsoron Allah al'umman nan tamu ba tumaki bane da awaki da aka sa su mu kada su inda muka ga dama amana ce in ka san ilimi ka gaya wa mutane abu da tsoron Allah yadda zai amfane su aikin mu shine mu hada mutane da Allah ba mu hada su da mu kanmu ba ba mu ake so a girmama malam wane da sheikh wane professor wane doctor wane duk wannan ba shine zance ba zancen ka shine ka hada mutane da Allah su fahimci Allah su san girman Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su aikata abin da za su shiga aljanna saboda shi kuma ka guji tasaddi li kulli sharidatin wa warida mutum duk abin da ya taso a ce sai yayi ta'aliki sai yayi magana akwai wasu suna nan yanzu a social media
da abin da ya shafe su, da abin da ya shafi garinsu, da abin da suka fahimta, da wanda ba su fahimta sai sun yi ta'liki a kansa. Yana Borno, an yi abu a Jigawa, amma sai ya zaunar da mutane ya sa kuma abin live yadda duk duniya na America, na China, na ina ne kowa zai gani cewa ya yi magana a kan abu kaza. In ka je garin da abin ya faru ka tambaya sai a ce ai ba ma haka abin yake ba. To bai kamata ɗalibin ilimi ya zama aikinsa shi ne komai sai ya yi ta'liki a kai ba. Mutane suna jin labaran duniya, ka bar su su ji labaran duniya, kai ilimi za ka ba su, ba cewa komai ya faru a ƙasa sai an ji ra'ayinka ba. Har ka ga ɗalibai suna ɗaukar kowa sai sun yi wa malam wani waya sai mu ji ra'ayinsa akan abu kaza, ba fafatawa ba ce, kawai a ji ra'ayinsa akan abu kaza. Wannan yana hana zaman lafiya, yana kawo tashin hankali kuma mummuna. Daga cikin wani abu kuma ƙoƙarin wasu su san a kowane abu sai sun fidda wani sabon ilimi, shi ma a guji wannan. Ka guji in kana karantar da mutane sai ka fito da abin da wai kowa bai taɓa faɗa ba, ai baka isa ba. Kai ma da ba a faɗa ka ji ko ka karanta a wani gubiya baka iya faɗar ba, tunda ba wahayi ake maka ba. Dole ne ya zama cewa ka kula, kar ka damu da irin waɗannan abubuwa. Sannan in fatawa mai rintsi ce, mai wahala ce, to maza mai ƙata zuwa ga manyan malamai na gaba, a je a tura musu a ce to malam wane me kake gani. Duk wannan dai zai zo muku insha Allah cikin manyan abubuwa da za a ambata. Sannan a kafa gidajen da'awa a fatawa, inda za a zaunar da malamai su ba da fatawa akan matsaloli, kuma a riƙa turo musu kamar da ake hay'atul fatawa ko mujamma na fatawa ko majma'in fiqhil islami, kamar da yake akwai su duk a wurare a duniya. To ya kamata mun kai matsayin da lalle muna buƙatar irin wannan, kuma za a zo insha Allah shi ma za a tattauna a kansa. Kuma yana daga cikin manyan abubuwa ƙasashe da shugabanni su zauna da a riƙa tattaunawa da wasa'ilul i'lam, duk da wannan an riga an fita ma daga wannan halin, sai gidajen talabijin me za ku sa da me ba za ku sa ba, tunda an shiga hannun abin da ya shafi social media an wuce wannan. A mai da hankali har yanzu a ɗauki ilmantarwa da fatawa a riƙa haɗawa tare da tarbiyya. Mun rasa tarbiyya yanzu a cikin al'ummarmu. Wasu sun ɗauka ƙaiƙasashen ilimi a ba wa mutane su haddace shi ne kawai karatu, a dole mu riƙa ƙoƙari da tafsiri da hadisi, ko zancen haila kake yi to ka shigar da tarbiyya. A riƙa haɗa wa mutane da abin da kuma zai sa musu tunanin ya kamata, da kuma tunanin girmama na gaba, da girmama abokan tattaunawa da kuma abokan saɓani. Dole ne in tsaya a nan, na wuce lokacin ma da aka bani. Ina fata za a yi afuwa kuma a yafe min abinda na faɗe shi ya zama daidai ne. Ina roƙon Allah ya bani ladan tare da ku, abin kuma da yake kuskure ne ina fata Allah subhanahu wataala ya yafe min, Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abinda muka faɗi, ya sa mu ne farkon masu aiki da shi. Ya Allah muna roƙonka ka sa a gama wannan taro lafiya, Allah ka sa albarka ga dukkan wanda yazo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.